Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niya. Sai kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Litinin ta farko a watan Afrilu shekara ta 2016. Kafin ku ji wato da 17 ga Albasi, kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Haka masu ayyukan ceto na ta kokarin neman mutane bayan da wani dimbin ruwa ya malalo daga koguna uku masu ambaliya a Colombia. Sakamakon wucin gadi na nuna cewa Prime Minister Serbia Alexander Vučić mai ra'ayin riƙau zai ci zaben da aka gudanar jiya Lahadi da gagarumin rinjaye. Sannan jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗi jiya Lahadi cewa shugaba Donald Trump bai hana ta cicikar Rasha ba.
Kanin labaran kenan, shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na samar da isasshen takin zamani yana ƙara kankama sai dai masu ƙaramin ƙarfi sun ce har yanzu akwai sauran rina aka ba. Ko menene dalili?
Saboda yanayin yadda aka bada kusan abu ne wanda za a ce sai akwai ka'idoji na kamfani da za ka bi, aƙalla ana son sai daga traila ɗaya abin da ya yi sama. Dalilin hakan sai dai zama sai manyan 'yan kasuwa su suke da ikon zuwa su sau su kuma biya kuɗin mota su ɗauko zuwa shagunansu.
Muna kuma da rahoto kan wani yunkurin da waɗanda ke rayuwa da lalura na gwamnatin APC suke gani ya kamata a zama da su. Sai kuma shirin ciki da gaskiya, inda a yau Ibrahim Alfa Ahmed za su ƙara hira da Nasiru Suleiman da yake zargin an haɗa baki aka kwace musu gado a garin Bauchi, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Masu ayyukan ceto na ta tono cikin baraguze da laka tun daga jiya Lahadi a yunkurin su na neman mutane bayan da wani dimbin ruwa ya malalo daga koguna uku masu ambaliya a Colombia ya malale yankin da dare, inda ya lalata gidaje da madahun harkoki ya kuma halaka mutane wajen 200. Nan da nan bayan da gaɓoɓin koguna suka farfashe, sai gocewar laka ta yi kace-kace da garin Macao wanda ke kudu maso yammacin ƙasar. Shugaba Juan Manuel Santos ya ziyarci garin da ya yi kace-kace mai ɗauke da mutane 40,000 wanda ke daura da kan iyakar Ecuador ranar Asabar, sannan ya ayyana yanayin a matsayin na bala'in da ya afka ma jama'a. Santos ya gargadin cewa mace-mace na iya karuwa, sannan ya kara da cewa ba mu san adadin waɗanda abin ya rutsa da su ba. A nasu ɓangaren kuma, jami'an ƙungiyar agaji ta Red Cross sun ce mutane aƙalla 203 sun samu raunuka a wannan al'amarin, baya ga mutanen da ba a san adadinsu ba da har yanzu suka ɓace. Hotunan bidiyo da aka ɗauka na wurin na nuna gine-gine sun faɗi da tarkacen motoci itatuwa ma sun faɗi, yayin da mazauna wurin waɗanda ke cikin alamar tashin hankali ke ta kai komo. Su kuma masu ayyukan ceto na ta zaƙulu waɗanda suka ji raunuka da ma gawarwaki.
Sakamakon wucin gadi na nuna cewa Prime Minister Serbia Alexander Vučić mai ra'ayin riƙau zai ci zaben da aka gudanar jiya Lahadi da gagarumin rinjaye, wanda zai ba shi damar jaddada ikonsa kan siyasar wannan ƙasa mai ƙoƙarin ganin ta inganta dangantakarta da yammacin duniya, a yayin da take kuma ƙarfafa dangantakarta da ƙawarta ta yau da kullum, wato Rasha. Sakamakon wucin gadin, wanda ya ba na hukuma ba ne, ya yi nuna cewa Vučić, ɗan shekaru 47 da haihuwa, ya samu wajen kashe 55 cikin 100 na kuri'un, wanda ke ba shi tabbacin yin nasara tun a zagaye na farko ta wajen samun kuri'u fiye da adadin da ake bukata na kashi 50% na biye da shi. Dan takarar 'yan adawa Sasa Jankovic ya samu kuri'a 16 ne kawai cikin 100. Vučić, wanda gogaggen lauya ne tun daga shekara ta 2008 yake ta kokarin ganin Serbia ta samu shiga kungiyar tarayyar Turai, wanda ke nuna matukar canjin manufa daga matsayinsa na mai tsananin kishin ƙasa a shekara ta 2009 wato da lokacin shi memba ne na jam'iyyar Sabia ta masu tsananin ra'ayin riƙau ya shiga jam'iyyar ce a shekara ta 1993 inda ya yi fice musamman saboda irin kalamansa a jawabansa inda ya yi ta kare matakan da dakarun Sabia suka ɗauka yayin yakin Bosnia na tsakanin shekara ta 1992 zuwa 1995.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗi jiya Lahadi cewa shugaba Donald Trump bai hana ta caccakar ƙasar Rasha ba, duk kuwa da ci gaba da sukar kafafen yaɗa labaran Amurka da yake yi saboda yadda suke bayar da rahotanni game da binciken da Majalisar Tarayyar Amurka take yi kan ko wasu hadimansa sun haɗa kai da Rasha don su taimaka masa ya ci zaɓe ko a'a. Shugaban ƙasa bai taɓa kira na ko sau ɗaya ya ce karki soki Rasha ba, kuma bai taɓa kira na ya gaya mani irin abin da zan riƙa faɗa ba, inji Haley, wadda ta ƙara da cewa ina cicikar Rasha yadda ya kamata. Haley ta ce haɗe Crimea a shekara ta 2014 da Rasha ta yi bai dace ba, haka ma ci gaba da katse London ɗin da take yi da goyon bayan 'yan tawaye masu ra'ayinta waɗanda ke gabashin Ukraine kuma suke yaƙi da sojojin Ukraine ɗin. Muddin suka aikata rashin daidai, inji Haley, to babu abin da zai hana ni sukarsu, kuma shugaban ƙasa bai nuna rashin amincewa da hakan ba, wato nuna marasha laifinta. Da aka tambaye ta ko Troma na buƙatar ya riƙa sukar Rasha shi ma, sai Haley ta ce, ah, imana. To amma akwai abubuwa da dama gabansa kuma bai hana ni caccakar Rashar ba.
Wani babban jirgin ruwan Koriya ta Kudu na dakon kaya wanda ke ɗauke da mutane 24 ya ɓace a tekun Atlantika bayan tuntuɓarsa ta ƙarshe da jami'ai daga tazarar kilomita 2,500 daga gaɓar Uruguay. Kafar labaran Koriya ta Arewa ta Yonhap ta ce rabon jin ɗuriyar jirgin ruwan mai suna Stella Daisy mai nauyin ton 266 tun ranar Juma'a lokacin da wani daga cikin matuƙa jirgin ya aiko da saƙo cewa jirgin na fuskantar barazanar nutsewa. Ranar 26 ga watan Maris jirgin ya bar Brazil. Al'amari ne mai buƙatar ɗaukin gaggawa a cewar takaitaccen saƙon wanda ya ƙara da cewa ruwa yana yoyo a sashi na biyu. Daga bisani kuma kafar ta Yonhap ta ce an samo biyu daga cikin matuƙa jirgin suna iyo bisa ruwa kuma an ceto su. To amma ya ce an samu wasu kwale-kwalen ayyukan ceto a wurin babu komai ciki. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Kuma da labarinmu ta faro takon da batun harkokin noma a Najeriya, inda bisa ga dukkan alamu haƙar gwamnatin tarayyar ƙasar ta fara cimma ruwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya haɗa mana.
Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na samar da takin zamani a farashi mai rahusa ga manoman ƙasar na ƙara kankama tun kafin damuna ta zo. Kodake dai kuma magana ƙayyade farashin yadda za a sayar da takin a hannun masu harkar kasuwanci na jawo cece-kuce. Gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai ta kulle yarjejeniya da ƙasar Morocco da kuma ƙungiyar masu sarrafa taki ta Najeriya da nufin ganin an samar da dukkanin sinadaran haɗa takin cikin farashi mai sauƙi domin sayar da shi ga manoma a cikin sauƙi. Mr. Thomas Echo shi ne shugaban ƙungiyar masu sarrafa taki ta Najeriya da aka kulle wannan yarjejeniya, kuma ya yi ƙarin haske.
Yarjejeniyar tsakaninmu da gwamnatin Buhari a kan cewa babu subsidy, mu samo ma manoma taki da rahusa. In ka lura ana sai da taki 10,000 NPK, yanzu kuma wannan program ɗin ana sai da taki 5,500.
Ta yaya ake kai takin nan ga manoma?
Akwai state government suna siya, sannan kuma dealers masu kasuwancin taki su ma suna siya. In suka zo nan za su saye shi kamar a wannan factory din za su saye shi a 2,500, su kuma su biya kuɗin mota su ƙara ribar su sai da ma manoma a 2,500.
a makunan labarin takin yakan wuce haka a kasuwa?
Ai, shi yasa shi shugaban kasa President Buhari ya damu.
Ina ingancin wannan takin?
Ya mafi na wajen da kake shigowa da ita. Muna yin wannan takin daidai inda kasanmu take requiring nutrients din.
Tuni dai wasu masu sarrafa takin suka yi nisa wajen samar da takin da ake tarabawa ƴan kasuwa domin saidawa manoma. Alhaji Dan Juma Abdulkadir ɗaya daga cikin masu sarrafa takin nan a jihar Kaduna.
A nan muna sarrafa takin MPK 20-10-10 ne. Taki kuma an yi shi daidai wadata kuma irin takin da ake amfani da shi a nan ƙasar Najeriya ne.
Ya magana sauki ko farashi?
Duk wanda ya hada kuɗin mota 10 ya zo kamfani ya register da wani ƙungiyar Pepsan, wato ƙungiyar masu sarrafa taki a Najeriya. In yana da register da su zai iya siyan mota 10 a farashi a 5,000.
Kafin wannan tsari da shugaban ƙasa ya zo da shi, kuna aiki a nan?
Eh, ana buga taki a nan, amma farashin takin gaskiyar magana shine farashin takin tana 8,000 ne a kamfani a lokacin.
Sai dai fa a inda manyan ƴan kasuwan takin ke cewa tsarin yayi waɗanda jarinsu bai kai ba sun fara kukan cewa akwai sarƙaƙiya.
Sunana Bashir Abdullahi, wanda aka fi sani na da Bashir mai taki, Maraban Jos.
Akwai tsarin gwamnati na saida taki a farashi ƙayyadadde, kun san da wannan tsari?
Lalle mun san da wannan tsari, labarin shi ya zo mana.
Ka taba zuwa nema?
A'a, ban taba zuwa nema ba.
Me dalili?
Saboda yanayin yadda aka bada kusan abu ne wanda za a ce sai akwai ka'idoji na kamfani da za ka bi, akalla ana son sai daga traila ɗaya abin da ya yi sama. Dalilin hakan sai dai zama sai masu manyan ƴan kasuwa su suke da ikon zuwa su sau su kuma biya kuɗin mota su ɗauko zuwa shagunansu.
Amma kuna saya wurin manyan?
Muna saya a wurinsu, sai dai sayan zai zama akwai matsala saboda su ka'ide suke bi suna saidawa kan 5,500. To mu kuma idan muka je wurin su muka saya a haka muka biya motar da kuma muka dauko zuwa kauyukan mu, a nawa nawa zamu sayar? Gashi kuma an ce mu talakawa kada ya wuce 5,500.
Sunana Wais Lawal Memanja Ikara, mai sayar da taki kuma.
Kun ji labarin wani tsari da gwamnatin tarayya ta zo da shi na saida taki a 5,500?
Eh, haka ne, gaskiya ne.
Ka taba sayowa?
Eh, muna sayowa.
A nawa ake sayan muku?
Kan 5,000.
Nawa kuke sayowa?
5,500. Na farko dai buhun ina cika. Kuma takin yana da kyau.
Amma yanzu kana da shi?
Yanzu ban da shi a ƙari.
Me yasa?
Saboda ban shigar da kuɗi ba, shi yasa taki bai zo ba.
Maganar ƙarancin taki da tsabar tsadar da aka samu bare ne dai yasa gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta kulla wannan yarjejeniya da nufin ganin an samar da isasshen takin a farashi bai ɗaya ta yadda zai je hannun manoma cikin sauki. Sai dai tambayar da wasu ƴan ƙasa ke yi ita ce shin anya wannan shiri zai cimma nasara ganin dama an saba zuwa da tsare-tsare a baya amma a zuba cuwa-cuwa a ciki? Lokaci musamman na damuna ne kawai zai samar da amsar wannan tambaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Sarki wallahi mai girma ne roƙon sarki mai girma Allah mu jigara kan kowa. Sani ga magana da yin noma da gonoma an mai dadi.
To haka yake, kungiyar da kasassu ta jam'iyyar APC ta ce yawan membobinta ya isa a san da zamanta a gwamnatance. Kungiyar ta bayyana haka ne a babban taronta a Abuja. Wakilin mu Nasiru Adamu Elkaya na dauke da ci gaban rahoton.
We have been working very hard with members of the PWD community. We've been working very hard.
Muna aiki tukuru da kungiyoyin na kasassu na mata da matasa don yi musu zagi su cimma muradunsu a jam'iyyun siyasa. Wannan dai don samu kowa dama ne samu muhallin zama a tabarmar demokradiya.
We look for a greater collaboration in the future. So, thank you very much.
Muna kuma yin hakan ne don ƙarin hada hulɗar biyan muradu na nan gaba. Inji daraktan cibiyar demokradiya ta duniya, International Republican Institute na Najeriya, Mr. Ban Saikrop, a taron kaddamar da kungiyar na kasassu mabiya jam'iyyar APC mai mulki. Na kasassun dai sun yi cincirin da headquarter APC suna cewa sun fi mutum miliyan 20 a cikin mutum kimanin miliyan 170 na Najeriya, kuma za su mara baya ga mutanen da suka kyautata musu ne kadai zuwa babban zaben 2019 in Allah ya kai mu. Ms. Bawulawan Didi shine shugaban kungiyar.
Za mu yi kokari wajen insha Allah duk wani program da gwamnati take yi sai an sa mutanen mu a ciki domin mun ba da gudunmawa da ta kai wannan party mai albarka ga nasara wadda yau mu ne muke shugabancin kasar nan.
Ku nawa ne ma Najeriya ku ya
sani? A za mu kai miliyan 25. Ka san matsalar na kasa mutane irin ku wasu boyewa suke. Mutum zai karatu sai ya sa gilas. Wani in yana daddin gishi sai ya dage saboda ai budurwa ta gani sai ya yi tafiya daidai. Wani aka je sallah ko zama ba ma zai iya zama ba guyuwa ba ta lankwashe amma shi ne tashi tsaye. Ba na kasashe bane
du waɗannan ma ƴaƴan kungiyar ku
a dai kungiyar mu ne. Kungiyar mu ta ci gaba sosai har da tsofaffin da ba sa iya tafiya sai da sandana sun fado kungiyar mu kuma suna nan ina ganin a kungiyar mu yanzu har da shugabannin kasar nan.
To ya zaki kike kyautata rayuwar waɗannan membobi na
kai? Insha Allah abin da muke so mu yi a APC shine duk wani shiri da gwamnati ta kawo program na kyautata rayuwar nakasassu muna kokari mu ga yadda za a iya ware wani adadi da za a bawa masu larura ta musamman domin yin amfani da su.
APC mai mulki ta yalwashin tallafa wa nakasassun ta hanyar yaki da fatara da ma na tsayawa takarar mukamai. Ga abin da sakataren jam'iyyar Mai Malabo ne yake cewa
akai gugurmaya da gwamnati mai ci akai nasara. To kaga wannan nasara ba nasara ce ta wasu mutane kalilan ba, nasara ce ta dukkan Najeriya mai kaunan Najeriya wanda kuma har da su nakasassun a ciki. Mu muka san irin kokari da su nakasassun suka yi kuma duk wannan gwagwarmaya da kai dama da su akai. To kaga jam'iyyar su ce
wannan ya nuna duk wani nakasashe idan misali yana so ya takara zai iya tsayawa a bashi dama ya gwada sa'arsa.
Kware da gaskiya shi yasa ma ai akwai mai bada shawara ga shugaba Muhammadu Buhari wanda shi ma nakasashe ne. A dukkan matakai muna da wakilcin su, suna da gurbi, su ma ba karamin kokari suka yi wa jam'iyyar ba a lokacin da akai wannan gwagwarmaya musamman ma wajen kafa jam'iyyar da zabuka da suka gabata.
PDP ta taba irin wannan kungiyar lokacin zaben 2011 inda Goodluck Jonathan ya lashe. Zaben 2015 kungiyar karkashin Abdullahi Aqilu Jugunu ta rame da hakan ya kai ga barazanar rufe ofishin ta Area 1 Abuja. Nasiru Adamali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 1:16 na asuba.
Shi wannan bidiyon da an taba gomin waya mutane, na ce musu ku ba ni bane, ku duba bidiyon da kyau za ku gani ba ni bane. Wannan abu ne da ya faru shekarar 2015. Ya sa Musa Yadiya sun damu domin wani bai ma diba.
Ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin bidiyon da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello ke magana a kai. Yanzu dai ga Nura Suleiman da Ibrahim Alfa Ahmed a shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau zamu karasa jin ta bakin Nura Suleiman wanda yace wata kotu a Bauchi tare da hadin bakin wasu jami'an kotu na jihar da kuma tallafin wani sanannen attajiri sun kwace musu gadon da aka raba na mahaifinsu shekaru biyu a bayan da kotu ta raba musu wannan gadon, kuma har su din sun ma riga sun sayar da gidan da aka basu. Shin tana yiwa kotu ta raba gado kowa ya amince da wannan gado da aka bashi a cikin magada, sannan kuma a ce bayan shekaru biyu ɗaya daga cikinsu ya zo ya ce shi baya son nasa sai wannan kotun ta je ta kwace wanda aka ba wasu ta mallaka masa, bayan kuma an ba su ta hanyar shari'a sun kuma saida ta hanyar shari'a? Nura Suleiman ya yi zargin cewa jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma shi ne ya yi ruwa ya yi tsaki da hadin bakin jami'an kotun.
A wannan ai abin da yake da tabbaci kenan wanda na gaya ma kuma abu ne. Garba Noma jarman Bauchi yana da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari har zuwa ranar da aka yi wannan. Domin yanda aka yi muka san wannan ranar da rigima ya faru a kanin mahaifina Engineer Zubairu Yakubu Turakin Bauchi, bayan na same shi na gaya masa wanda aka kwace musu gida muna tare gaba daya. A nan Rabe GBA yake maimaita abin da ya faru a jiya lokacin da ake fidda kayan su, yake gaya masa bayan ya roki lauyan su ana ce masa Haruna Yakubu akan cewa to su taimake su ko na kwana daya su bari su shirye kayan su su ebe. Yake cewa wanda zai iya hana, wanda zai iya basu wannan alfarma shine Garba Noma. Yace ya buga wayan Garba Noma tunda yana da wayansa. Garba Noma yace ba za a basu minti daya ba, ba za a basu wuni daya ba, kuma da a basu kowane lokaci ba su fita daga gida, kuma gida ba za a sai da shi ba.
To wani dalili?
To ai abin da muke mamaki kenan. Domin Garba Noma bai da wata alaka da mu, bamu da jini da shi. Yawwa,
kuma duk zuwa kotun nan da aka yi shin an taba gabatar da sunansa a matsayin ko wani wanda yake da hannu a wannan hidima?
Ai duk zuwa kotun nan da ake bamu taba jin sunansa ba, bamu taba sanin abin da ke faruwa ba, amma mu dai muna da yakini cewa cikin laujan nan akwai nadi. Domin wannan mata da ake rigima da ita shekaranta 73, matan nan bata san A ba, bata san A ba. In ta ga Alif ma za ta ce lauje ne
ita
Laraban Gamban Alin Kano. Amma in ka ga lauyoyin da suke zuwa kan shari'an, kai a matsayinka na mai hankali ka tabbata da cewa wannan akwai interest waɗansu al'umma a cikin wannan.
To yanzu a wani hali ake ciki?
Yanzu halin da ake ciki shine kotu ta kwace gidan marayu, ta kwace gidan wanda ya saya, ta mallaka ma wannan mata, duda shari'a yana gaban kotu akan a cire ma wancan matansa da ba a bata haƙƙi ba, a cire mata haƙƙinta. Suka kwace wannan, kuma lokacin da na koma bayan an kwace wannan gida, na je na samu na buga wa shi CR waya. Budan bakin siyar abin da ke gaya mun yace mu shi baya gari sai dai in samu giran kadi. Bayan mun je wajen giran kadi da ni da wanda suka sayi gida da sauran ƴan uwansa mun kai mutum 6 zuwa 8 yayi. Abin da ya faru kenan, yanzu mutum yana zaune ya raba matansa, wata tana wancan gida, wa'ansu yara suna wannan gida, ya daga mana hankali. A yanzu haka maganar da muke yayi ƙara akan cewa shi a dawo masa da gidansa ko kuma a bashi kuɗin sa, kuma ba yayi ƙaran kowa ba, mu marayu da muka sayar masa da gida yake ƙaran mu. Mu kuma mun sayar masa da gida akan hakkinmu ne, domin Allah ne ya bamu. Kotu ta tabbatar mana ga takaddan kotu, wanda kotu ta tabbatar mana ba gida muka zauna muka raba wannan gado balle a ce mun yi san zuciya. Yawa, kuma hukumar gidaje da safiyo ta je ta yi ma wajajen nan kuɗi na daraja, ta zo ta ce kowanne ga kuɗin sa. Kotu ta karanta ta ce to ku ɗakin ku kuna da mutum 10, maza kaza, mata kaza, ga abin da Allah ya baku gida mai darajar miliyan kaza. Wannan kuma ku kuna da namiji ɗaya, mata hudu, an baku gida mai darajar kaza. Wannan kuna da maza uku, mata hudu, an baku gida mai darajar kaza. Babban gida kuma an raba, wani kana bangare kaza kuna da abu kaza, wani bangare kaza kuna da abu kaza. Abin da yasa kenan kowani gida aka sayar. Kuma abin mamaki Alhaji Abdulwahab, watan duk gadan nan ba wanda aka ba a taba kiran kowa akan wannan al'amari ba sai ni, ko ba a taba nufan kowa.
Kana jin suna da wani kana da wani matsala ne da su, ko kuma me yasa suka fi wato gwada sha'awa akan hidimarka?
Watan ni dai ina tabbaci saboda matsayina na dan siyasa, mai gidana da muke tare da shi ba su zaman lafiya tare da Jarman Bauchi Garba Noma, shine Dr. Malam Isa Igu da tsohon gwamnan jihar Bauchi. Kuma ƙarƙashin wannan ne shi ya fake don ya ci mun mutunci, ya tozarta shi a matsayinsa na ni yaransa. Yawa, domin wannan aka fake, sai du daga baya na gane asalin yanda sufan abin yake. Dan kowace irin alaka na san Garba Noma sama da shekara 45, na san shi tun yana Garba ma bai je maka balle ya samu Jarmai, shi ma ya san ni. Yawa, amma kowace irin alaka ni bai taba dan da shi ba. Bayan na ganshi, na gaishe shi a matsayin wani mutum wanda na san yake gaba da ni, nayi mamaki wannan abu. Ashe tsohuwar rashin zaman lafiya tsakanin Jarman Bauchi Garba Noma da Dr. Malam Isa Iguda Mataullan Bauchi a ƙarƙashin wannan a matsayina na ɗan siyasa, wanda na zamo director e governance a gwamnatin Malam Isa Iguda, kuma har yanzu muke tare da shi, nake secretary na media and publicity na committee ɗinsa. Ƙarƙashin wannan siyasan ne aka cutar da ni, aka tsara ni cikin zalunci, kuma yanzu da ni da 'yan uwana muna cikin bala'in da bamu san yanda za mu yi mu cire kanmu ba, domin gado an sayar an ba ma magada kuɗinsu, sun kashe kuɗi, kuma kotu ta zo ta mana fin ƙarfi ga takaddunmu na ƙa'ida. Na rubuta wa hukumar shari'a ta Abuja ga takarda nan kamar yanda kake gani, na kuma rubuta wa hukumar shari'a ta jihar Bauchi duka wannan kuka, amma har yau ni ban ji komai daga gare su ba. Daga ƙarshe sai na sake rubuta wa ICPC ga takaddansu nan, kaga tabbacin cewa sun karba. Yanda su ne ma suka tuntube ni, suka ce mun suna binciken wannan abu, sun tura Jos don su binciki cewa, suka sake nema na. Amma hukumar shari'a guda biyun nan har yanzu dai ni ban ji daga gare su ba, amma ina sa kyakkyawan cewa zan ji daga gare su tunda aiki ne na office. Amma kaji zaluncin da hukumar shari'a ta yi mana kenan, da kuma halin da muke ciki a yanzu haka.
To yanzu a halin yanzu me kake bukata? Kana neman a sasanta ne domin ya zamanto a mance da maganan kotu, ko kuma dai menene bukatanka kan wannan al'amari halin yanzu?
Ai, abin da nake bukata shine ina neman hukumomin da abin ya shafa na Najeriya, tunda ana maganar cewa mun samu canji, kuma muna neman kowane bangare ya zamo yana aiki yanda ya kamata, musamman bangaren shari'a. Hukumomin da abin ya shafa da su yi wa Allah da Annabi su duba mu a matsayin mu na marayu, su shigo su duba yanda abin yake, da kuma zalunta mu da aka yi. Maganar sasantawa, ai idan mun yi wani rigima da kai a tsake ne da a sasanta. Yawa, wannan hakkin mu ne. Duk duniya ba wanda ya sai ce gado ba mallakin mu bane, kuma ba wanda ya sai ce mu ba magada bane. So domin haka sasantawa a menene? Ai, wannan hakkin mu ne aka kwace. Domin haka muna fatan hukumomin da abin ya shafa su zo su karɓi hakkin mu ne, su ba marayu, su ba mu wanda shi kuma aka kwace masa gida, wanda ya biya gida, don mu sake huta da tafna. Dan yanzu haka mun shiga kotu so uku da shi akan cewa lallai sai a biya masa bukatansa, a bashi kuɗinsa ko a bashi gidansa, wanda duk abin da ya ƙara gaskiya ne. Ya sai gida, ya biya, mu ba mu da awan haka, kuma ya ba mu kuɗi, mun aminta. yawa so kaga bala'in da muke ci kenan
eh haka ne to yanzu daga kashe tun da yake akwai wata mata ma wanda yake aka mance da ita a wannan raba gado kenan za a saki sabon lale kenan gabaki da
shi kaman yanda shi chief inspector tun daga farko shari'a court of shari'a commission na Bauchi shi shugaban shari'a commission yanda yake wannan al'amari babu matsala babu damuwa gado dai shine mata hudu suna gadan mijin su kaso 1 daga 8 ne mace daya ma tana gadan mijinta 1 daga 8 ne domin haka wannan gado ba canja shi za a yi ba za a raba gadan wannan mata ne wanda aka bata ita kadai a raba musu biyu kowa ta dauki nata kuma da muka tafi da ta tafi ta koma bangaren shari'a bayan yanda aka tura ta shi chief inspector shi Abdul Rashid Inuwa Bello shi ya neme ni yace mun to ga wata magana nace masa na san wannan magana kuma haka ne yace to mu ba su a rubuce cewa mun san wannan magana haka ne yanda an samu sauran ƴan uwa na mutum 16 kowa ya rubuta ya sa hannu akan cewa wannan magana haka yake aka bashi a wannan rana da yace ayin a ranan kuma suka yi duk abin da su a hukumar shari'a daga can sama suka sa aka kwace wannan gida ba tare ma da an sawar wannan mata ba wanda yanzu maganan wannan mata yana kotun tidin alkali yawa maganan yana nan ana kokarin ma a karba matakin tunda suka kwace wannan gida suka danka wa wata mata ita kadai
to ita Gambo Laraba ko kuma Laraba Gambo don ta halin yanzu
ai dama gidan sama da aka bata turan da aka bata har zuwa rana mai kaman tayo yana mazaunin nata ne kuma babu wani mutum dake alaka da wannan waje ko yake mu'amala da wannan waje yawa babu wani mutum ko dai dake alaka da wannan waje saboda abun mamaki bayan an raba gado shekara biyu abinda Allah ya raba ba alfarma aka mana ba kuma wani mutum ya zo ya sa karfi saboda ya samu dama ya kwaci hakkin marayu ya dauka ya ba mu wani wanda ke so to wannan shine abun ya ba mu mamaki ko yake ba mu mamaki
Nura Suleiman kenan a shirin mu na gaba za mu ji martanin da shijar Mambauci Alhaji Garba Muhammad Noma ya maida game da wannan zargi na Nura Suleiman babban magatakarda na kotun shari'a musulunci a jihar Bauchi ma ya tuntubi wakilin mu kan suna son mai da martani to amma har yanzu dai bai ce uffan ba kuma babu wani jami'in kotu da yace uffan kan wannan batun in sun mai da martani za mu kawo muku a huta lafiya
to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Masu ayyukan ceto na ta tona cikin baraguzai da laka tun daga jiya Lahadi a yunkurin sa na neman mutane bayan da wani dimbin ruwa ya malalo daga koguna uku masu ambaliya a Colombia ya malale yankin da dare inda ya lalata gidaje da madafun harkoki ya kuma halaka mutane wajen 200 Hukumomi a Somaliland sun ce ana gab da fadawa cikin tsananin rashin abinci a wannan yankin da ya balle yayin da gwamnati ta kuma kawo ƙarshen ayyukan ci gaba saboda ta fuskanci mummunan fari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dabbobi da dama a yankin na gabashi wani babban jirgin ruwan Koriya ta kudu na dakon kaya wanda ke dauki da mutane 24 ya bace a tekun Atlantika bayan tuntubarsa ta ƙarshe da jami'ai daga tazar kilomita 2,500 daga gabar Uruguay. Sakamakon wucin gadi na nuna cewa Prime Minister Serbia Alexander Vučić mai ra'ayin riƙau zai ci zaben da aka gudanar ranar Lahadi da gagarumin rinjaye wanda zai bashi damar jaddada ikonsa kan siyasar wannan ƙasa mai kokarin ganin ta inganta dangantakarta da yammacin duniya a yayin da take kuma kokarin karfafa dangantakarta da kawarta ta yau da kullun wato Russia sakamakon wucin gadi wanda ba hukumance ba ya nuna cewa Vich dan shekaru 47 da haihuwa ya samu wajen kashi 55 cikin 100 na ƙur'o
to a gaishe kamar su saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwa a wato ta'aziya ga Mrs. Pauline Talent tsohuwar mataimakiyar gwamnatin jihar Plateau da ministan kimiyya da fasaha domin rasuwar mai gidanta John Talent ranar Talata a asibitin Abuja bayan doguwar jinya muna kuma mika ta'aziya ga iyalan Nuhu Barde a Bundodos wanda ya mutu ranar Juma'a za a kuma yi jana'izar sa gobe Talata majami'ar Ekwa 1 Bundodos da karfe 10 na safe. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri, ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.